Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro barkanmu da suba, fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Maryam Dauda muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Laraba 29 ga watan Afrilun shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, ga Maryam da kanin labaran duniya.
Adadin waɗanda suka kamu da cutar coronavirus a Amurka ya cika miliyan 1 a jiya Talata, duk da cewa jihohi da yawa na daukar matakan buɗe harkokin kasuwancin su a hankali. Ƙungiyoyin kare haƙƙoƙin bil'adama sun ce ta yiwu yara ne annobar coronavirus za ta fi shafa, duk da cewa cutar ta fi kama galibi masu manyan shekaru. A kusan kowace rana sojojin Pakistan da India na gwagwarfada a yankin iyakar Kashmir, amma shugaban Pakistan ya ce annobar coronavirus ta rage fargaban tashin hankalin da zai janyo barkewar yaki.
Kanin labaran duniya kenan. A Najeriya har yanzu ana ci gaba da yamu didin cewa jagoran kungiyar Boko Haram Abubakar Shekau na so ya mika wuya ga dakarun kasar, yayin da rautanni ke nuni da cewa sojojin Najeriya na galaba akan yayin kungiyar. Ko menene gaskiyar wannan lamari?
Eh, wannan muna da labarin nan, muna kuma ci, amma ka san mu ba shi bane ba abin da yake kafa.
Ku za ku ji abin da ke gaban dakarun na Najeriya. A jamhuriyar Nijar kuwa wasu 'yan kasar sun fara shawartar hukumomi da su dauki matakin tallafawa jama'a da iskar gas kyauta don sassauta walhalin da magidanta ke fuskanta a yanayin da ake ciki na annobar coronavirus.
To shi gas mun muka mallake shi, ga shi can namu ne, shawara ga magabata. A ba mu gas wata hudu mutane su ci kuɗi.
Bayan ga haka Murtala Faruk Sanina zai shigo da shirin baki mai yanka wuya. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Adadin waɗanda suka kamu da cutar coronavirus a Amurka ya cika miliyan 1 a jiya Talata, duk da cewa jihohi da yawa na daukar matakan buɗe harkokin kasuwancin su a hankali. Bisa ga wata kididdiga daga Jami'ar Johns Hopkins, miliyan 1 adadi ne mafi yawa ga kowace ƙasa a duniya, yayin da adadin waɗanda suka kamu da cutar a faɗin duniya ya zarta miliyan 3. Sama da Amurkawa 57,000 sun mutu sanadiyar cutar coronavirus. Wata kididdigar kuma daga kamfanin dillancin labaran Reuters ta ce cutar coronavirus ta kashe Amurkawa kusan 2,000 a duk rana a watan Afrilu. Wasu jami'an kiwon lafiya a Amurka sun yi imanin cewa tayu takamaiman adadin Amurkawa da suka kamu da cutar ya fi wanda aka sani saboda rashin gwaji da kuma sanar da yawansu. Ƙungiyoyin kare haƙƙoƙin bil'adama sun ce ta yiwu yara ne annobar coronavirus za ta fi shafa, duk da cewa cutar ta fi kama galibi masu manyan shekaru. An kiyasta cewa yara biliyan 1.5 a faɗin duniya ba sa zuwa makaranta. Annobar kuma na shafar yara ta hanyoyi da yawa. Dabbansu sun zama marayu sanadiyar cututtukan da coronavirus ke janyowa. Yara da yawa za su rasa iyayensu a cewar Joe Becker na kungiyar kare haƙƙoƙin bil'adama ta Human Rights Watch. Ya ƙara da cewa mun ga abin da ya faru a lokacin annobar Ebola da kuma a misali cutar da ke karya garkuwar jiki ta HIV a yankin ƙasashen Afirka da ke kudu da Sahara. Lamarin da ya jefa yaran da suka zama marayu cikin haɗarin faɗawa tarkon masu safarar yara don karuwanci da yin aikin ƙarfi da kuma wasu abubuwan da ba su dace ba. Wani rahoton ƙungiyar 'yan ƙwadago ta ƙasa da ƙasa da aka fidda kwanan nan ya yi gargaɗin cewa ta yiwu mutane miliyan 200 za su rasa ayyukansu sakamakon annobar coronavirus.
Gaida Maryam Dauda wacce za ta sake dawowa da ƙarshen labaran nan gaba kaɗan. A Najeriya har yanzu ana ci gaba da raɗe-raɗin cewa jagoran ƙungiyar Boko Haram Abubakar Shekau na so ya mika wuya ga dakarun ƙasar, yayin da rautanni ke nuni da cewa sojojin Najeriya na ci gaba da samun galaba akan ƴaƴan ƙungiyar. wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina na dauke da karin bayani daga Abuja.
Da yake magana akan haka, babban jami'in cibiyar samar da bayanai a hedkwatar tsaron Najeriya, Major General John Enanche, yace muddin shekau bi tsari da ka'idojin mika wuya irin na kasa da kasa to za su karbe shi. A halin yanzu, babban hafsan hafsoshin sojan Najeriya, Lieutenant General Tukur Buratai, na can shiyar arewa maso gabashin kasar, inda yake sa ido kai tsaye dangane da yadda wannan yaki ke gudana. Daga inda kuma na tambayi kakakin sojojin Najeriya, Kanar Zagir Musa, ko suna da labarin cewa shekau na son yin saranda?
Eh, wannan muna da labarin nan, muna kuma ci, to amma ka san mu ba shi bane ba abin da yake gaban mu. Mu yaki ne shi ke gaban mu. Shi ke ta magana shi mu abin da dai muka sani shi ne kullun kokari muke yi mu tabbatar cewa an kawo ƙarshen wannan wasifa da jama'a ƙasa Najeriya suke ciki.
Amma mai bincike kan kungiyar ta Boko Haram, Barista Abdullahi Mabukarti, na tabawar baki ɗayan batun cewa shekau ɗin na son yin saranda.
Ni wato ina ƙarfafa zargi cewa ita kanta wannan maganar daga gindin jami'an tsaro ko kuma ƙawayensu ta fito. Dalili kuwa shine labarin da su Vanguard ɗin suka yi a ciki suka faɗi kafafe da suka ji faɗin sunayensu. Wannan kafafe za ka ga suna matukar yaba wa sojoji na Najeriya da kuma nasarorin da suka ce sojojin suna yi a wurin yakin. Kuma kwana-kwanan nan hakan ta karu saboda yadda sojojin Najeriya suka ga ana ta yaban sojojin Chadi cewa sun yi nasara akan waɗanda suka kai musu hari a shekarar a watan da ya gabata har suka kashe sojoji kusan dari na Chadi din. To tunda wannan abu ya faru aka yi ta yaban sojojin Chadi, sai na ga waɗansu kafafe da nake gani wato cewa na jami'an tsaron Najeriya ne amma ba tare da sunansu suke aiki ba, su ma suka matsa da fito da irin waɗannan labarai, kuma ma suka dinga wallafa hotuna na yakin da yanzu ake yi a faɗarsu a can wato arewa maso gabashin Najeriya. Sai dai in ka ga hotunan sai ka ga hotuna ne kamar mu da muke bibiyar abin sosai. Na ga hotunan da za ka ga tun 2013 aka fara fito da hotunan, waɗansu 2014, amma kuma yanzu an dawo da hotunan nan sai a ce ma wannan hotunan ɗazu-ɗazu aka ɗauke su ana yaƙi a guri kaza.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To kuna tare ne dai da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Maryam da ƙarshen labaran duniya.
A kusan kowace rana, sojojin Pakistan da na India na gwabza fada a yankin iyakar Kashmir. Amma shugaban Pakistan da ke iko da yankin, wanda ake takaddama a kansa, ya ce annoba coronavirus ta rage fargaban tashin hankalin da zai janyo barkewar yaki. Islamabad da New Delhi sun sha zargin juna da fara tado fitinar da ke haddasa rikici, abinda ya saba wa yarjejeniyar da suka sanya wa hannu a shekarar 2003. Masu sukan lamiri sun ce karuwar tashin hankalin a 'yan shekarun nan ya sa yarjejeniyar ta daina aiki. Fadan da ake yi a yankin ya yi sanadiyar mutuwar mutane da yawa daga bangarorin biyu, kuma galibinsu farar hula ne da ke zama a ƙauyukan da ke kusa da yankin iyakar da sojoji suke. Manyan jami'an kiwon lafiya daga Amurka da Taiwan sun yi wani taro ta wayar tarho na ba sabon ba ranar Litinin don tattaunawa akan yadda za su yi aiki tare don yakar annobar cutar coronavirus da kuma ƙarfafa goyon bayan Taiwan ta samu ta shiga hukumar lafiya ta duniya, wato WHO. Sakataren Ma'aikatar Lafiya da Ayyukan Jama'a na Amurka, Alex Azar, ya gode wa Taiwan saboda kokarinta na ba Amurka bayanai don yaki da cutar coronavirus. Taiwan ta samu nasara wajen rage yaduwar cutar coronavirus. Mutane 429 ne kadai aka tabbatar sun kamu da cutar, da kuma mace-mace 6 a kasar. Sai dai Taiwan ba memba bace a hukumar WHO ko Majalisar Dinkin Duniya saboda adawar China, wadda ta ƙi ta amince Taiwan ƙasa ce mai cin gashin kanta. Taiwan ta ce hana ta shiga waɗannan hukumomin ya zama ƙalubale a gare ta wajen taimakawa a yakin da ake yi da annobar cutar coronavirus a faɗin duniya.
labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla a jamhuriyar Niger wasu ƴan ƙasar sun fara shawartar hukumomi da su ɗauki matakin tallafa wa jama'a da iskar gas don sassauta walalin magidanta a wannan fanni. Kamar yadda kwanakin baya aka ɗauke wa masu ƙaramin ƙarfi kuɗaɗen wutar lantarki da ruwan sha a matsayin wani ɓangare na matakan sassauta walalin talakawa a wannan lokaci na annobar cutar coronavirus. Wakilin muryar Amurka a Yamai Suleimani Burma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Sannan a hankali kiraye-kirayen jama'a na karuwa a kafafen sada zumunta da nufin ganar da gwamnatin jamhuriyar Nijar bukatar ta tallafa wa 'yan kasar da iskar gas wacce a yau ta zama jiki ga al'ummar birane da karkara saboda yadda aka fara fahimtar illolin sare itace. Wani dan farar hula Inga Isufu na daga cikin masu kokarin ankarar da hukumomi tasirin ba da irin wannan tallafi a wannan lokaci na annoba.
Yanzu yanda gwamnati ta hiddo ta musa a ruwa ya su dauke mutane nauyin shi abin da kai wani minzani shi ma suka ce wuta nan ma za a dauke mutane nauyin shi cikin wata biyu to shi da muke yi shi muka mallake shi yanda muka mallaki ruwa muke hiddo su muke hako su namu ne dan wuta ana iya cewa wani waje ake sa wuta to shi gas mu muka mallake shi gashi can namu ne shawara ga magabata a ba mu gas wata hudu mutane su tubulus yanzu akwai wa'anda in suka tashi suka shiga dajin nan itace ne masu rai ake hallakawa kuma alhali an ce muna son yi kokowa da hamada.
Iskar gas na daga cikin albarkatun da ake samarwa a Niger tun bayan da kasar ta fara hako man fetur dinta tare da tace shi a nan cikin gida yau shekaru kusan tara. Saboda haka kungiyoyin cigaban jama'a ke ganin ya zama wajibi a baiwa 'yan kasa damar morar wannan arziki.
Gwamnati in ya buɗe wannan yace kai ga matsalar da mutane suke ciki yanzu duka an saki gas kowa ya zo ya kawo gutai din shi kawo inda za a zuba mishi a cika mishi wata hudu ba abubuwa ne wanda za a kasawa gare shi da abinda muka shi afa.
Yunkurin jin ta bakin ministan man fetur Fumakwai Gado bai yi nasara ba domin na kira wayarsa bai daga wayar ba sannan na aika masa sakon SMS to amma har zuwa lokacin aiko da wannan rahoto bai amsa min ba. Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya samun mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka muna nan ko da yaushe a shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Gwamnatocin jihohin arewacin Najeriya sun soma shirinsu na musayar almajirai. Daidai wasu masu fada a ji na ganin ba wannan ne lokacin da ya dace ba.
Gaskiya wannan tsari na kwasa ke da gaggawa. Babu wata kula da ya kamata ko kuma muhimmin matakai da za a kula da su a kare musu haƙoƙinsu da ba su kiwon lafiya da abinci ya kamata a dakata ya nazari a yi gyara kafin a ci gaba da wannan tsarin.
Jama'a assalamu alaikum. Gwamnatoci a Najeriya sun dade suna nazarin hanyoyin kawar da matsalar yawan barace-barace da gararan ba da yara suke yi a zuwan neman ilimin addini. To sai dai da alama annobar coronavirus da ta addabi duniya baki daya ta samarwa gwamnonin na arewa tudun dafawa a daidai lokacin da ake ci gaba da samun karuwar kamuwa da cutar a kasar. Dr. Abu Dahiru shine kwamishinan ilimi na jihar Gombe.
To alhamdulillah yaya lokacin da aka yi zama ko kuma akwai kungiya na gwamnonin arewa suka yi itikafi cewa ya kamata su mai da kowane almajiri ya koma gidansa zannan daga nan za su san wani mataki za su dauka domin su addressing din harkan almajiranci a forum nasu na governance forum. To ga wannan itilaki da ya fito na coronavirus to sai faduwa ya tada zama daman hurumin gwamnoni na arewa sun yi abin nan cewa sun yi shi suna da shirin da suka ce to kowanne almajiri ya koma jihasa na aihuwa to a can din za a san mataki da za a dauka domin a samu sanadin da za a inganta harkar karatun almajiranci.
Jihohin Gombe da Filato sun kasance na farko da suka kaddamar da wannan shirin a wannan makon, inda mukaddashin gwamnatin jihar Bauchi Sanata Baba Tela ya tabbatar da karbar almajirai yan asalin jihar su 196 daga cikin almajiran da jihar Filato ta maida su a gidajensu.
Za ku ga yara ne almajirai wanda jihar Filato ta dawo mana da su, wato almajirai yan jihar Bauchi sun dawo mana da mutum 190 da malaman su guda 7 kuma dukan su yan jihar Bauchi ne. Abinda za mu yi yanzu za mu zo na mu dauki sunayen su da dauki komai da komai akan su mu duba lafiyarsu mu tabbatar suna cikin koshin lafiya ba sa tattare da wannan cuta ta COVID-19 ba sa kuma tattare da wata cuta. Bayan an yi wannan shi mai girma gwamna na wannan jihar Sanata Abdul Qadir Muhammad ya ba da cewa a amfani da wannan Hassan Usman Katsina College dan a sa waɗannan yara a gurin kafin a tabbatar da lafiyarsu a yi wannan daukan information akan su kafin a maida su gurin iyayensu. To mu ma almajirai da suke cikin jihar Bauchi a yanzu muna tabbatar muku da cewa za mu fara maida su jihohinsu. Muna kira ga alarmomin da suke tare da almajirai a cikin wannan jiha, idan akwai almajirai daga cikin jihar nan da yake gurinsu to don Allah su maida su gurin iyayensu. Waɗanda ba daga wannan jiha suke ba kuma suna neman gwamnati ta taimaka musu dan a maida su jihohinsu, to gwamnati tana nan a shirye, za a ɗauki sunayensu, za a yi magana da gwamnatinsu na jihohinsu kuma za a maida su cikin jihohinsu. Kuma wannan aiki za mu fara shi gobe insha Allah, tunda kun ga mu ma an fara dawo mana da su. Jihar Kano sun tara almajiran da suke jihar na jihar dan asalin jihar Bauchi su ma sun yi mana waya sun gaya mana za su dauko su dauko da su su ma muna jiran su. Policy ne da aka sa na cewa lalle babu wannan irin wannan almajiranci na tashi a tafi can a tashi a tafi wancan jiha a tashi a dauki kokombara ainan a can din nan, wannan shine abin da aka hana.
Jihar Gombe kuwa adadin almajirai 700 ne ta ci tsakiyar su zuwa jihohinsu na asali, kamar yadda kwamishinan ilimin jihar Dr. Habu Dahiru ya bayyana.
Yanzu mun yi tsari muka samu motocin Gombe line, muka tanadi abincin su, muka tanadi police escort, muka rubuta wasika cewa waɗannan ga sunayen su ɗan asalin jihar kaza ne, in sun isa jiha din daman kame mu tura din mun yi zama a nan Gombe tare da shugabannin tsangayoyi. Bayan sa sai muka ce to su ba mu sunaye da listing almajirai da suke yan jihar Bauchi, yan jihar Adamawa, yan jihar Taraba, yan jihar Plateau, yan jihar Kaduna, yan jihar Kano, Jigawa, Yobe, Borno, Zamfara, Katsina, Kebbi, Sokoto, Kogi, Niger, duka dai Nancin Northern State. Sai muka ce to a yau mutum 700 ka zuba su a cikin motoci, kowace mota ko muka sa mata police escort guda, kowace mota ko muka yi list din mutanen da ke ciki, kowace mota ko muka rubuta takarda forwarding letter to Ministry of Education na wannan jiha din, wanda idan ya isa can zai bada daliban nan a hannun coordinator ko na exchange program ko shi commissioner, wanda shi kuma zai acknowledge ya sa hannu ni wane kaza na karbi dalibai guda kaza daga jihar Gombe yan asalin jihata, wanda ni kuma zan yi hanyar da za su wuce su je ƙananan hukumomi su ci su samu sauran yan uwansu iyayensu.
Sosai dai ɗan majalisar wakilai ta tarayya daga jihar Sokoto Dr. Balarabe Shehu Kakale yana ganin ba wannan ne lokacin da ya dace da ɗaukar wannan matakin ba. Dr. Kakale wanda kuma ƙwararren likita ne mai gani har hanji ya bayyana cewa tuni sun soma shata wani tsari na nemo kyakkyawar hanyar tunkarar wannan matsala ta almajirci.
Ana ta doka almajirai ana kai su wasu jihohi. Ya kamata wannan tsarin a tsaya a yi mai dubi na hankali domin a ga za a ce makama yaran nan. Waɗannan almajirai yaran ne ba su fusa kansu almajirancin ba. Yanzu an ce an dibo su da Kano an kai Kaduna suna da an gwaje guda biyar cikin suna da COVID-19. Gaskiya wannan tsari na kwasusu ake da gaggawa babu wata kula da ya kamata ko kuma muhimmin matakai da za a kula da su a kare musu hakokinsu da ba su kiwon lafiya da abinci. Ya kamata a dakata a yi nazari a yi gyara kafin a ci gaba da wannan tsarin. Don mu ta samun kiraye-kiraye na al'umma daban-daban na korafi kan wannan kwasar wanda za a ke wata cikin motoci na kanta muna kira kuma ita ma da ma'aikatan lafiya da kuma ma musamman shugaba wato chairman na wannan babban kwamiti na fadar shugaban kasa wato sakataren gwamnatin tarayya Mr. Mustafa wanda kaga ko a jiya ma yayi maganar matsalolin almajirai. Ya nuna damuwarshi kan yanayin da suke ciki kuma yayi nake kira na ƙara kulawa da su. Don haka muna ƙara kira da wannan kwamiti na lalle-lalle a sanya almajirai cikin jinsin al'ummar da ke da bukata ta kula ta musamman domin a inganta rayuwarsu kuma a ba su kariya. Sannan bayan wannan abun Allah ya kawo saukin shi ya wuce kiran nan da minista ta yi tokoki na a zauna a yi almajirci gyara a inganta wannan tsari na ilimi na karatun Qur'ani da karatun allo ko sangaya sai a zo a dora daga nan a ba shi kulawa da ya kamata. Yaran na a koya musu karatun addini sannan a koya musu sana'o'i a koya musu kwamfuta a koya musu lissahi a koya musu sauran abubuwa kuma da ya kamata ko za su dauke suna da sana'a ta hannu ba ma sun je neman aikin gwamnati suna sana'o'insu sashen kira ne kafinta ne sashen kwamfuta ne sashen noma ne kiwo ne duka shi ya tsaya da muka fitar wanda aka yi muhawara kan shi watan da ya wuce aka tattauna a nan majalisa rana su butun muna aiki da kungiyoyi da yawa na almajirai a fadin Najeriya yanzu haka a Sokoto a Kano a Kaduna Zaria har ma a kudancin Najeriya da na Abuja domin ganin za a inganta yaran nan karatunsu kuma kan wasu sakokinsu.
A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu dawo muku da wani sabon shirin. Godiya ga wakilin sashen Hausa Abdulwahab Muhammad Adoni ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ya muku sallama daga Washington DC.
A gaida Murtala Faruk Sanyin na yanzu kuma ga wannan sakon.
Na gani.
Nasiru Adamaili Kaya da Sale Shehu Ashaka daga birnin tarayya Abuja zamu rika kawo muku labarin abubuwan da ke faruwa kai tsaye a Abuja da kewaye.
Husainu Muhammad Shehu daga birnin Maiduguri.
Ku biyo ni zuwa babbar kasuwar birnin Yamai a jamhuriyar Niger.
Baraka Bashir a yanzu haka ina unguwar Tudun Yola a birnin Kano.
Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Haruna Mamman Bako ne daga birnin Kwanni nake sallama da ku.
Naje
na gani. Ku tare mu a hanyar sadarwa ta Facebook daga karfe 10:12 rana domin bayyana halin da kuke ciki da kuma sanin yadda cutar coronavirus ta shafi sauran kasashen duniya.
Muryar Amurka.
Duniya a tafin hannunku.
Albarkacin azumin watan Ramadana ga karatun Alkur'ani mai girma daga bakin yara manyan gobe.
Muhammad Awal Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ladaina ankala wa jahima wa وعذابا أليما يوم توجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مثيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن
تنزكما سيلا بريئة تكيشي
Dan waɗanda suka kamu da cutar coronavirus a Amurka ya cika miliyan 1 a jiya talata duk da cewa jihohi da yawa na daukar matakan bude harkokin kasuwancin su a hankali bisa ga wata kididdiga daga jami'ar Johns Hopkins miliyan 1 adadi ne mafi yawa ga kowace ƙasa a duniya yayin da adadin waɗanda suka kamu da cutar a fadin duniya ya zarta miliyan 3 Ƙungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama sun ce ta yiwu yara ne annobar coronavirus za ta fi shafa duk da cewa cutar ta fi kama galibi masu manyan shekaru. An kiyasta cewa yara biliyan 1.5 a fadin duniya ba sa zuwa makaranta. Annobar kuma na shafar yara ta hanyoyi da yawa. Dabbansu sun zama marayu sanadiyar cututtukan da coronavirus ke janyowa. Yara da yawa za su rasa iyayensu a cewar Joe Becker na kungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta Human Rights Watch. Ya ƙara da cewa mun ga abin da ya faru a lokacin annobar Ebola da kuma a misali cutar da ke karya garkuwar jiki ta HIV a yankin ƙasashen Afirka da ke kudu da Sahara. Lamarin da ya jefa yaran da suka zama marayu cikin haɗarin fadawa tarkon masu safarar yara don karuwanci da yin aikin ƙarfi da kuma wasu abubuwan da ba su dace ba. A kusan kowace rana, sojojin Pakistan da na India na gwabza fada a yankin iyakar Kashmir. Amma shugaban Pakistan da ke iko da yankin wanda ake takaddama a kansa ya ce annobar coronavirus ta rage fargaban tashin hankalin da zai janyo barkewar yaki. Islamabad da New Delhi sun sha zargin juna da fara tado fitinar da ke haddasa rikici abinda ya saba wa yarjejeniyar da suka sanya wa hannu a shekarar 2003. Manyan jami'an kiwon lafiya daga Amurka da Taiwan sun yi wani taro ta wayar tarho na ba sabon ba ranar Litinin don tattaunawa akan yadda za su yi aiki tare don yakar annobar cutar coronavirus da kuma ƙarfafa goyen bayan Taiwan ta samu ta shiga hukumar lafiya ta duniya wato WHO. Sakataren ma'aikatar lafiya da ayyukan jama'a na Amurka Alex Azar ya gode wa Taiwan saboda kokarinta na ba Amurka bayanai don yaki da cutar coronavirus. Taiwan ta samu nasara wajen rage yaduwar cutar coronavirus. Mutane 429 ne kadai aka tabbatar sun kamu da cutar da kuma mace-mace 6 a kasar. Sai dai Taiwan ba memba bace a hukumar WHO ko Majalisar Dinkin Duniya saboda adawar China.
Kuma sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu baki daya sai kuma an jima da hantsi dan Allah ya kai mu za ku ji wata tawagar abokan aikin mu da wani sabon shirin. Zama da jin Maryam Dauda wacce ta taya ni gabatarwa. Sai ce Bahiru Jidune da hada mana shirin. Ni Mahmud Lalo ne ke cewa ku kasance lafiya.
Bonjour, au micro Idrissa Sidoudia pour